السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka in Allah ya yarda masallacin An-Nur dake nan Wusatu a Abuja don yin tafsirin Qur'ani a wannan yammaci bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu idan Allah ta'ala ya yarda yau shine jajiberin tafsirin Ramadan gobe idan Allah ya kai mu shine darasi na karshe in Allah ya kai kwanan mu in Allah ya ba mu aron lokaci dare si 25 insha Allah mun kammala kaman na iyaye mata mun riga mun rufe darasin su wannan sati da ya gabata weekend ranar asabar mun rufe na iyaye mata so na maza din tare da cewa na matan maza na zuwa na mazan mata na zuwa amma dai ina magana waɗanda suke shiga masallaci na hantsi mata ke shigowa maza na waje na yammaci kuma maza ke shigowa mata suna bangaren mata so insha Allah ta'ala yau shine jajibera Bahaushe yace wai laifin dadi so kun ji dadin kenan to abinda muka karanta a waɗannan kwanaki da mu da muke fassarawa da aramomi da ke jan baki da masu sauraro Allah ta'ala ya sa wannan karatu ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ka sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala muna roƙon alfarmarka Allah muna roƙon alfarma muna kaskantar da kai waɗannan karatuttuka da muka yi Allah ta'ala ya sa su zama dalilin tsira Allah ta'ala kar ka bada dama a kafa hujja da su akan mu gobe kiyama ba mu yi aiki da shi ba Allah ta'ala ka sa ya zama dalilin tsira ba dalilin halaka ba Qur'anin nan Allah muna roƙonka Allah ka sa ya cece mu gobe kiyama iyayen mu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu malaman mu da suka rasu Allah ka gafarta musu ka ji kansu ya'yan mu da suka rasu Allah ka gafarta musu ka ji kansu waɗanda suke raye Allah ka kara musu albarka ƴan uwan mu da aminan mu da suka rasu Allah ta'ala ka ji kansu ka gafarta musu Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ka sa mu a cikin bayin da an riga an gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri Ramadan Allah ta'ala ka sa watan Ramadan hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba ayyuka da muka yi duk kasawar mu Allah ta'ala ka karba ba dan halin mu ba inda muka kuskure Allah ta'ala ka yafe mana ba dan halayen mu ba ya Allah ta'ala ka yi rahama zuwa gare mu Allah ka yi rahama zuwa gare mu Allah ta'ala ka shaida mana shaida watan Ramadan mai zuwa a cikin imani injini an akwai tambayoyi masu ma'ada bismillah
akwai karin kafafan da suke ya ga labarai sun fara sun farko Ramadan wasu kuma sun ce su bayan Ramadan za su ci gaban shi
to assalamu alaikum wa rahmatullah an samu karin media da ke isar da wannan tafsiri din na karshe da muka tsaya a nanawa ne a 99 to yau an samu karin biyu ya zama guda 101 so na 100 an samu Trust TV management sun dauki nauyi a Trust Radio FM 92.7 Otaku Abuja daga 10 zuwa 11 na yammaci na dare Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna sai na 101 akwai Hikima Radio FM 93.7 Kano daga 5 zuwa 6 na yamma daukan nauyin Sha'aban Sharata Foundation wannan foundation su ma Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako duniya da lahira so yanzu an samu media guda 101 na dauka da zamu tsaya a 99 saboda mutane sun saba da 99 insha Allah ta'ala
da sai ma da akwai masu tambayoyi wanda zamu fara da na farko yake cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ina yawan malam fatan alkhairi duniya da lahira amin
amin ya hayyu ya qayyum
Allah ya jikan mahaifa
amin ya hayyu ya qayyum
dan Allah malam a amsa mana wannan tambayar ita ce shin idan mijin mace ya rasu bayan an daura musu aure amma kafin ta tare da tare gidan mijin sai mijin ya rasu shin malam akwai takaba a kanta kuma shin za ta ci gadon sa sannan in za ta yi takaba a ina za ta zauna ta yi takaba a sharuwa lafiya
a cikin al-muntaka na Sheikh Saleh ibn Abdullah ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala ya amsa wannan tambaya din al-muntaka nasa mujalladai biyar ne a mujalladi na uku namba na 135 yace na farko za ta masa taqaba na biyu za ta ci gadon sa akwai dalilai da dama akan haka a Qur'ani da Sunna daga cikin Sunna akwai hadisi da yake cikin Irwaul Ghalil fi takharij ahadith manaris sabil zai zama hadisi na 1939 na'am 1939 na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu da wata baiwar Allah ta same shi cewa su'ila ibn Mas'ud an imra'atin tuwfiya zawjaha mijinta ya rasu hadisin ma yace an daura auren amma bai bada sadakinta ba don ana iya bada sadaki na misalin kwatankwacinta menene matakin da sai yace na farko ta ci sadaki koda ko bai yi mu'amalan aure da ita ba koda ba ta tare ba na biyu yace don haka sadakin sai a duba menene sadakin kwatankwacin mace mai daraja irinta sai a duba waɗanda suke the same category da ita a daraja nawa ake bada sadakin su wannan sai a biya ta na biyu yace kuma za ta masa idda na uku in an zo raba gado za a raba da ita me dalili don ai ita matar sa ne iyalin sa ne kulla aure in an yi komai na kulla aure shine yake mai da mace iyalin mutum ba wai mu'amalan aure ba mu'amalan aure abin da yake yi shine wannan ke bayyana ta ci sadakinta amma matukar an daura aure ga wakili ga wali an yi komai an gama aure ya kullu 100 bisa 100 Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda da ya bada wannan amsa a wajen bayarwa bai ce hadisi ya faɗa ba me ke faruwa akwai Mi'kal bin Sinan radiyallahu anhu yana gefen sa sai yace faqad qada rasulullah kama qadaita sai yace Ibn Mas'ud wallahi naji manzon Allah yayi hukunci wa wata mace irin yadda yanzu kai kai Ibn Mas'ud sai yayi murna matuƙa da gaske don ijtihadin da yayi ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya karanta don a da kamar malamai suka ce bai da nasu ijtihadi yayi kuma da yake masanin Qur'ani ne yayi ijtihadi ne da ayoyin Qur'ani shi Qur'ani da yazo a bangaren gado cewa yayi iyalin ka za ta ci gado ya kira azwaj mata da yazo wajen idda sai yace iyalin ka za ta maka idda ba inda ya kawo sharadin cewa har sai ta tare ko kuma mu'amala ta aure ta shiga tsakani misali walakum nisfu ma taraka azwajukum har zuwa walakunna rubu'u mimma taraktum cikin suratul nisa aya ta 12 kaga kai tsaye Allah kawai yace matan ku za su ci gadon ku kuma za ku ci gadon su kawai azwaj ya kira bai sa wani sharadi ba don haka duk wanda aka daura aure koda ba gari dai kuke ba kai kana Najeriya ita tana Niger ko tana Ghana ko tana Cameroon ko tana Cote d'Ivoire ana daura sai Allah dauki rayuwarka ba kuma hado ba wannan ba zai hada za ta maka ita gaba sannan kuma za ta ci sadaki sannan baya ga wannan kuma za a raba gado da ita so kaga anan gurin an kira ta a matsayin mace kuma an ce duk wanda take amsa sunan iyalinka tana da me gadonka da yazo magana akan idda me yace wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan sai yace yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara kamar da yazo a Baqara aya ta 234 kaga anan duka azwaj ya kira su to tunda ta amsa sunan ita iyali ne to kai tsaye wannan ya riga ya mai da ita matarsa me ijtihadin sadaki wannan a fili yake ai auren ba mutuwa yayi ba rasuwa yayi da bambanci tsakanin mutuwan aure ya sake ta ko wani abu da kuma cewa me da rasuwa inda sake ta yayi to babin sa daban amma annan bai sake ta ba ya rasu ne ajali yayi tana matsayin mace to da haka annan tana da haƙƙin sadaki ga baki ɗayan sa ba tare da an rage mata ba na amsa tambayar ko ko ina za ta zauna ta yi ta kaba akwai mujalladi ɗaya na Ibn Usaymin rahimahullah mai suna Samaratut Tadwin littafi ne mai muhimmanci nasa a shafi na 116 mujalladi ɗaya ne yace in dai a gidan iyayenta take bata tare ba ya rasu to a inda take za ta yi ta kaba ba gidansa ba so in ta je gidansa a gidansa ne in kuma bata tare ba sai ce sai ta zauna a inda take ta yi ta kaba a gidan babanta ko gidan iyayenta ko wani gidan babbanta inda take yace a nan za ta yi ta kaba don daman bata je can ba yana da wahala a kai ta can a ajiye ta kawai don ta kaba ba a san jarrabawan da ke wurin ba ba a san kuma kula da ita ba amma inda tana wurin ne daman ta saba da masu hidima ko masu shiga da fita so wannan babin sa daban don haka a cikin Samaratu Tadwin yace a shafi na 116 yace abin da ya dace shine ta zauna inda take kar ta koma gidansa sai ta yi ta kaba a wannan wurin wallahu ta'ala
malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace ina wa malam da ala rahma addu'an Allah ya ji dan iyaye da rahma ga baki daya
amin ya hayyu ya qayyum muna godiya
yace dan Allah malam an za mai question malam since January naga alert a account dina na tatiki wato 30,000 naira wallahi kuma ba wanda ya kira ni ya tambaye ni game da kuɗin kuma wallahi malam I am broke ga bashi sun yi yawa dan Allah malam menene mafita na gode a sharuwa lafiya sai ya ce dan Allah malam a tsaya ni da addu'a Allah ya yaye min da damuwar da ke damuna sai masu neman addu'a akwai maman suwalida da suwalida tana nema wa ɗanta wato Allah ya addu'a Allah ya ba su lafiya sai sauran da suke neman addu'a na neman aiki da masu jinya da suke neman addu'a a wurin malam da yan'uwa musu
marasa lafiya Allah ya ba su lafiya la ba'asa bihi tahurun insha Allah Allah ya sa zakkan jiki ne tambayar nan malamai kusan mafiya yawa babu wanda bai amsa kwatankwacinta ba na da da na yanzu sai dai kawai su kwatanta ko da kiyasi lokacin da babanki a yi hukunci da abin da ka samu a gidanka ko aka je ko maka ko abin da ka samu a kan hanya Shaykhul Islam rahmatullahi alayhi ya amsa ta cikin fatawa kubura ya amsa cikin majmu'un fatawa tasa musamman bugu mai mujalladi 37 yayi magana a mujalladi na 30 number na 413 inda aka tambaye shi akan mutun ne yake tafiya aikin haji sai ya ci karo da ƴan fashi. ƴan fashi din nan sun kwace watakila dawakan mutane ko raguma da ake hawa da kuma kayan sawansu. Da kuka iso sai suka ji tsoronku saboda yawanku suka gudu, sai aka ce ya damu idan irin wannan ana samun sa lokacin zuwa aikin haji da kafa daga Najeriya a shiga Chadi a shiga Sudan, to cikin Sahara ne. In kuka zo ƴan fashi suka ga mutane 10 a hanya 20 sai su musu fashi, in suka ga runduna ta mutum 2000 kuma sai su gudu su bar wani abu. Sai suka tambaye cewa muna tafowa a hanya, sai ƴan fashi suka ga mu suka gudu. Sai muka samu wasu dabbobinsu na hawa da irin kayan sawa a wurin, amma bisa ga dukkan alamu kayan wasu suka kwace na fashi don sun tara ne ba na sawansu ba ne, irin masu tafiya aikin haji da kafan nan aka musu fashi. Me za a yi da wannan? Sai ya ce na farko za a yi cikiya, a yi announcement kamar yanzu abu ne mai yawa, sai a shiga rediyo ko kana da wani Facebook ko Twitter sai ka je kai posting ka ga kaza account ɗinka. In sadaka aka baka ko kyauta da Allah ya inbox ɗinka a maka bayani. In kuma wanne tura a kuskure da Allah kana neman mai shi da gaggawa. In kudin yana da yawa sai a je har banki a binciki bankin daga account ɗin waye zo shi, a yi magana da bankin sa su duba mai telephone number mun ga kudi account ɗin mu, za a bincika. In ba a samu mai shi ba za a ajiye wannan kyauta tsawon shekara guda, shi ne mataki na biyu. Shekara guda. Na uku in ba a samu ba to shi ne sai a yi sadaka ko yin wani aikin alheri da kudin wanda al'umma za ta iya benefitin. A yi sadaka ko wani aikin alheri, waɗannan su ne matakan da ake bi. Kar ka sake jiki da cewa kawai wai kaga kudi kana broke. Broke Allah ya san halin da kake ciki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Gashi nan cikin suratul talaq karshen aya ta biyu da kuma farkon aya ta uku, arziki daga wurin Allah ne, ba broke ɗinka ne dalilin halattar maka da abin da yake ba halal ɗinka ba, ba dalili ba ne. Kuma wannan hukuncin sa daya da abin da ka tsinta wanda yake mai kauri, hukuncin sa daya da dukiyar da aka kwace ɗan fashi suka yi fashi kuma suka zubar kai ka samu, duka hukuncin sa daya ne. Hukuncin sa daya da wanda kuka zauna wuri daya ya manta kayansa ya tafi ya tafi ya barka kawai a masallaci ne makwabcinka ya zo da wasu mimmin abubuwa kun ji tafsiri tare sai tashi ya manta su a wurin, duka in kai ka dauka sai an yi wannan hukuncin. Hukuncin sa daya da abin da ka karba aro a hannu wani muhimmi kana aiki da shi gabaninka kammala kuma sai ka neme shi ka rasa, ka rasa kuma yadda zaka iya yi. Akwai abun da zaka ara a hannu wanda Allah ban dan aran kaza da kaza ko wani irin abun kunce tayan mota jack ka karba a masallaci kuma ka neme shi ka rasa waye mai shi, ko kuma ya baka aran safiya taya zaka shiga motanka maimakon ka je kai face ka da kuma sai ka neme shi ka rasa. To duk wannan matsayin sai ka bi waɗannan matakai, za a yi cikiya, za a ajiye shekara guda, in ya gagara sai a yi wani aikin alheri da shi. Malamai sun gina wannan hukunci, akwai hadisai da dama, akwai kuma ayoyi. Daga cikin ayoyi min babin misal Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, kada ku ci dukiyarku tsakaninku da juna da barna, kamar yadda yake Bakara aya ta nawa 188 kenan ko. Sannan baya ga haka ga hadisai da suke mana bayani na aji abinda aka tsinta, ga wanda suke bayanin kuma cewa za mu tsaya gaba ga Allah mu yi bayanin dukiyarmu ina muka same ta, kamar hadisin Tirmizi rahimahullah na la tazul qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an 40, daga ciki an maliki min aina tasaba wa fima anfaqa. Wannan hadisi yana cikin littafin sahihu targhib, zai zama hadisi na 3593, cewa kafar bawa ba za ta gushe ba gobe kiyama har sai an masa tambayoyi, tambaya ɗaiɗai kamar tambaya guda hudu, daga ciki dukiyar mutum ta yaya ya same ta kuma ta yaya ya kashe. In ka tsaya gaba ga Allah ya ce 30,000 ke ɗin nan, ta yaya ka samu? Me za ka faɗa? Me za ka ba shi arusa? Wannan shi ne abin da za ka yi kanka na mai imani, mai za ka ba wa Allah amsa in ya tambaye ka, don zai tambaye mu a kan dukkan kwabo da muka samu na halal ne ko na haramun. Kuma watakila Allah ya taimaka kai ba mai ko aikin gwamnati bane. In masu aikin gwamnati ne, ina bada shawari duk kudin da ka gani a kawun ɗinka, musamman in matsayinka ya dan haura ka kai assistant director, deputy director, director, permanent secretary, CEO, ko wani abun da ya kama da haka, ina baka shawari duk kudin da ka gani a kawun ɗinka kar ka yadda ka taba, inda hali ka je banki a binciki source ɗinsa. Saboda mutane da ke son su cutar da kai suna bin hanyoyi da yawa. Ran da na fara documentation na aikin gwamnati a matsayin CEO, abinda na yi na farko shine zuwa banki na, duk kudin da ba albashi na ba ko allowance kada a bari ya shiga account dina, ban yadda ya shiga ba. In da gaske kudin na wani halal ne, ka daime ni ka gaya min na baka account din, in kuwa ya shiga to a gaya mini take, ba sai na ga alat ba. Kuma har Allah ya kai ni ministry haka ne, ban taba yadda da kobo ɗaya ya zo ya shiga ba. Dan me? Dan mutane suna da sharri. Wani zai tunanin yaya zai cutar da kai da addinin ka, tunda yana ga in ya cutar da kai addini zai cuto. Mutanen banza za su damu dalilin cin amanar addini, to wani zai tura ma kuɗi a kawun ɗinka. Kuma Allah shine shaida, akwai time da aka buga ya gagara, aka bi ta wajen iyali na, aka nemi a tura naira miliyan 500 account din iyali na, aka blocking bai shiga ba. Kuma aka nemo waɗanda za su tura, suka ce a kuskure suka yi. Kuma wallahi ba kuskure bane, sharri ne aka kulla. To Allah da ya taimaka bai shiga ba. Duk ƴaƴa na ba wanda yake da wayo yake da account ko na makaranta da za ka kira shi ka ce kawo account, za a ma kyauta ya baka. Kowa yana tsoro, saboda ba zan yarda ba. In ya gagara ta gare ka, za a bi ta hannun iyalanka. In dai kuɗi ya shiga ka taɓa, to shikenan za a bi a kulla ƙarya, cewa wane ne ya ce mu tura masa kaza, ba ka riga ka taɓa ba. Ita rayuwa sai an bi ta a hankali. Duk abin da yake rabonka ne, Allah zai baka. Wannan ba abin da zai ƙare ka, rabonka Allah zai baka. So masu cin ƙafar suna da yawa, shi yasa muke gode Allah. A yi aikin lafiya, a gaba lafiya, ya fi komai daɗi. Saboda babu tarko da ba a yi ba, wallahi babu irinsa. Duk tarin da muke muku, wallahi bai kai 1% ɗin wutar da aka kunna mana Allah ya kashe ba, bai kai ba. Kuma in kana aikin, in wani ya yi laifi a ma'aikatarka, kar ka bari wai sai an zo an bincike shi, kai ka yi reporting ɗinsa. Duk waɗanda suka yi aiki da ni suka yi rashin gaskiya, ni nake rubuta takarda da hannuna, na yi signing, na ce a zo a bincike su. Kowa ya sani, in kai ba ruwa na, ni zan sa a bincike ka. Ai ba rufa-rufa ba ne, in mun rufa a duniya, a lahira ba za mu rufa ba. Duk wanda ya sani, kowa ya sani, na yi leta in yi reportin mutane ta fi sau bakwai. Kada yi sai in ce to ga wani ku zo ku bincike shi ba ruwa na. A to, haka kawai ka je ka ɗebo bala'i ka sa mutane a ciki? Ba a haka. In ka rufa mara asiri, kai za a ci amanar ka. Za a tona maka asiri, ba a haka. Duk wanda zai zauna da kai kana aiki, to yayi gaskiya. Kowaye bai yi gaskiya ba, kawai no, yi reporting ɗinsa. Kuma wallahi ko ɗana ne yayi, wallahi zan yi reporting ɗinsa. Dan da na haifa zan yi. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Musamman duk wanda ke da addini aka bashi wata amana, yayi kaffa-kaffa. Masharranta suna da tsananin yawa fiye da duk yadda kake zato. Za a yi ta kawo hari ta wuraren. Amma in ka nemi taimakon Allah, to Allah ɗin zai taimake ka. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Shi kenan ko? To alhamdulillah. Aya ta tsara ma, in ka gane na za a tashi. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهن النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
جزاكم الله خيرا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talaka ne su mawadata ne a'udhu billah Allah ya ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta abinda suka faɗa wa qatlahumul anbiya'a kuma za mu rubuta annabawan da suka kashe bi ghairi haqqin babu wani dalili wa naqulu za mu ce zuqu azabal hariq ku dandane azaba ta wuta wacce take mai konawa wato mai kona mutum a lahira wato wuta ta lahira kenan ni da ku Allah ya kare mu daga wutan lahira laqad sami Allahu anan mun sha fada cewa akwai tawkidi nawa na'am guda ya za a ce kenan uku na'am akwai lamul qasar akwai tahqiq sai kuma me da kaddara wallahi ana kaddara wallahi laqad sami'a Allahu qawla alladhina
kaga
na'am
ga Allahu
a girku ba shi ma tawkidi ne laqad sami'a Allahu qawla tabbatar da fa'ilin da akai a wurin ma tawkidi ne shi ba haka ne ga lamul qasam ga kuma qadilit tahqiq irin ka ce tabbas babu kokonto Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah fakiri ne mabukaci ne su ne mawadata masu alfarma su ne masu kuɗi VIP su kuma Allah talaka ne alaro yake yi a'udhu billahi wannan aya an saukar da ita ne akan al-yahudu yahudawa su ne suka zauna lokacin da Allah ta'ala ya saukar da maganar da yake cewa من ذا الذي يقرض الله
قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
وقت إن الله يسوكد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط الله يتي وازيبا والله رنشي حتيكم بقرة آية تقريب يودا أربعين نبيا وازيبا والله رنشي رنشي ميكاو الله زي ننن كامسا كما الله شي يكي بضع أرزكي وبايلسا شي يكي ركي وايبا رسو تلكاوا سيهودا سكتي أي تلكني أكسا بواني شكمي أتيكم سوطان دونيا سونانسا فينحاس وسوشي فنحاس irin mutane ne takadarai din nan ɗan duniya sai fara shaidai na yawa ai Allah talaka ne yayi brok yadda wannan mai sati ke din yace yayi brok mai sati ke din da ya takadda din a neme shi insha Allah ya mai da kudin za mu bashi 30,000 din ko saka shi mai tambaya din za Allah shi ka neme shi ko za a bashi insha Allah Allah ya bada lada me yake faruwa sai wannan yace ai Allah yayi brok ji Finhas Allah bai da shi kun ga muna gaya muku Allah su ba yayi brok bare shi ya taimake su shi yasa na sha gaya muku yadda imani yake geji geji to shi ma kafirci Allah fa geji ne yanzu wani karamin wanda ya kafirci Allah in yaji wannan shi ma sai ya uzu billahi shi ma abin sai ya taba shi a ce Allah yayi broke Allah bai da kudi saboda yaji manyan masu abun sun yi shine da aka faɗo aka saukar da wannan aya sai shi gina sai fara cewa ai Allah talaka ne yana neman taimakon mu yazo mu rufa masa asiri yazo Allah mu masa alfarma yazo mu masa gata sai mai da abin kisgile in bai da abinci yazo a bashi irin ƴan duniya sun samu bakin magana saboda su mutanen banza haka suke duk yadda aka yi magana mai kyau sai sun bata dan ba haka ba ai Allah ya ce shine yabusutu shi yake shin kuda in yace ka ba da rancen daman shi ya baka amma su mutanen banza dukkan magana sai sun kokarin sa shubha inda babu don su karkatar da me ake nufi saboda su aikin su ne bata aikin alheri su kuma ba su da aikin alherin ko kwaya daya gina makarantar addini zero ta boko ba su yi ba zero ciyar da marayu su zero karantar da mutane zero aikin community zero amma duk wanda ya sai sun yi magana sun aibata amma su komai zero ne ba sa yi so da gangan sai a karkata magana to a lokacin shine suka yi da tiya to ya Allah talaka ne shine Allah yace laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talaka ne su ne mawadata Allah yace a ce ya ji maganar da suka yi Allah ya ji ai kai ka san Allah yace na ji Allah akwai magana yanzu ko wani abu kai chief of army staff ko chief of defense staff kawai ya kira ka a waya yace mun ji me ka faɗa har ga Allah wani sai yayi bawali a wandansa wani ba ma cin ba haka kawai kana kauyen ka a northwest sai ka samu wani waya wani bandit ya kira ka in ka sai ce wada ne wanda ka zo nan ai wallahi wani ya barga da kan abada to bare fa wannan ƴan adam ne ma makhlukai bari Allah da kansa kai magana mara kyau yace a ce maka an ji duk abin da kuka yi an ji kuma duk wannan kuma akwai wani fa'ida ilmiya anan duk wannan ka tobara da suka yi wa Allah din Allah subhanahu wata'ala bai kira sunan kin hasa qur'ani ba kuma anan yahudun ma bai kira sunan su ba kai ce laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya wannan yake koya mana wata fa'ida shine in kana da awa kar ya zama kiran sunayen mutane ka ci mutuncin su shine addini wannan ba manhajin qur'ani bane ba manhajin qur'ani bane qur'ani bai da wannan manhajin har waɗanda suka yi wa Allah tawaye suka cutar da biyayyen halitta qur'ani da yazo sai ya kira laifin su yayi magana sai wuce bai kira sunan su ba yanzu abin da zai baka mamaki duk yawan qur'anin nan ka duba girman sa wannan qur'ani sahabbai Abu Zur'a yace akwai mutum akalla 114 amma duk qur'anin nan Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa sunan sahabi dai kare Allah ya kira kuma duk girman qur'anin nan duk mushrikai da al-yahudu da an-nasara banu quraiza banu qainuka banu nadir da duk mushrikan makka da suka tunta da fiye da shekara 13 da na madina shekara 10 da duk gazawar da yake tafi din daga a badar ne a uhud ne a khandaq ne a azab ne dukkan qur'anin nan sunan kafiri da Allah kada ya kira duk qur'ani musulmin nan shine zaid falamma ka ba zaid min awatara zawajnaka ha zaid ibn haritha cikin ahzab aya ta 37 sai kuma tabbat ya da abila hadu wa tabba kaga anan ma hannayen abul hadi aka kira ba ma kira sunan ne kawai yazo a mudhafun wa mudhafun ilayhi duk qur'ani hadirin abdullah ibn ubay ibn salul Allah bai kira sunan sa ba duk tutar wanda yayi irin hidimar da Abu Sufyan suka tutar da shi a Makka Allah bai yi ba shi yasa ka'ida na addini addini ba ra'ayi bane shi mai karantarwa ba wai aikin sa yazo ya fallasa mutane ko ya ci mutuncin su bane a'a aikin sa ya karantar da mutane ya nusantar da su ya tarbiyyantar da su ya kuma yi musu jinya saboda su marasa lafiya ne ya mai karantarwa amfanin sa yafi likitan warkar da mahaukata dake National Hospital na Abuja shi mai warkar da mahaukata kwakwalwacce ta dame shi amma kai kuma kana warkar da mahaukata ne spiritually ba dabi'a bace ta Qur'ani, Qur'ani ba manhajinsa bane. Yanzu duba wannan abin da Finhas ya mallaka bai kira sunansa ba, duk irin abin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayi ba daidai bane, Allah bai kira sunansa ba, duk shirin da yayi Abu Sufyan ya cutar a farkon musulunci, Allah bai kira sunansa ba, dukka sai Allah ya kore. Dan me? Dan ya koya mana manhajin karantar da mutane. Idan kan mai da cin mutuncin mutane addini, ba wanda zai fahimce ka addini, ba a fahimta sa da haka. Dan Qur'ani ba haka ya karantar ba, kuma ko anan Allah bai musu zagi ba. Allah bai kira su da kaza ko ya tsaje sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighayri haqqin wa naqulu dhuqu adhab al-hariq. Dukkan gurub gurub na mutanen Makka da suka fita da fiyen halitta, babu wadanda Allah kawai ya kira sunan su, sai dai kawai ya kira Nadiya ko wani abu sai a koyi sunan. Dan me dalili? Inda duk wanda suka cutar da fiyen halitta, Qur'ani ya faɗa ai da haddace sunaye kadai ya ishe mu, amma sai a karantar da mu ita shari'a. Su kuma aka ba su, za su mutu su jiska rada Allah na abin da suka aikata. Shi yasa idan muna karantar da addini, ko wani ya ci mutuncin ka, kai hakuri mai karantarwa, karka damu, dan Allah kake, karka tsaya ka kula, just ka ci gaba da karantarwa. Allah ya san ma yake yi don neman yardarsa. Amma da ka tsaya zan rama an taba ni, to sai ku bata lokacin mutane gaba ɗaya ba su fahimci addinin ba. Wanda ma ya maka kuskure, in ka ga ba za ka iya hakuri ba, kai shi zuwa ga kotu. Ya fi sauki wajen karantar wanko ka karantar da mutane addini, wane ya mata haƙurinka ya gajiya, sai a je kotu a yi mai a magance. Amma karka mai da mimbarinka wajen ɗaukan zargi da kace na ce don a tozarta mutane a ci mutuncinsu. Addini ba ya ci gaba da haka. In kana da hujja, wani ya taɓa shirya a kashe ka ko a tozarta ka, je ka kotu ka kai hujja, da ka yi ƙarya da ba ka da hujja, ɗauki maganar je ka kotu ka ce ga dinar na kawo hujja, wane da wane da wane da wane suna wurin. Duk wanda ya masa wannan akwai doka kasa, ai ya shiga uku. So shi mai addini karantar da addini yake, kuma babu usulubi mai kyau irin usulubi na Qur'ani. Shi ne mu yi magana a kan matsaloli, ba wai mutum a kashin kansa ko wata al'umma mu haɗa kawai don mu ci mutuncinta ba. Wani lokaci cin mutuncin yake sa fahimtar juna ma ba a yi. Wane ya ci mutuncin wane, shi ma wane ya rama, wane ya zagi wane, haba jama'a. Yaushe talaka za su fahimci addini don almajiri a bakin mutane? In ya zama kullum muka zauna wannan ne, ka zauna gaskiyar ka tsage ta, ka yi bayani ba sai ka kira sunan wani ba. Duk mai laifin daga yaji ya sani, duk wanda yake laifin ya sani daga an faɗa, ba sai an yi kwatance jama'a na kaza masu masallaci a wuri kaza ko ƙungiyar kaza sun yi, a'a, faɗi safar mai yin daidai ya sani, fatacce ya sani, kowa zai ji abin da yake so. Amma duk mutumin da ka ci mutuncinsa baya fahimtar addini ta haka. Shi sa Qur'ani bai karantar da mu masu karantarwa cin mutuncin mutane ba. Mu yi hakuri, duk inda muka zo akwai misali, amma ba sai ka kira sunan mutane ba, sai ka yi bayani. Shi mai jin laifin wani ba ka san shi ba, yana zaune a gindin rediyo ko talabijin, sai ya ce wallahi wannan laifi ne, sai ya gyara. Ba sai ka, amma ran da ka kira sunansa to ya zama cin mutunci ne. Duk waɗannan mushrikan Makka mutum ɗaya ne a duk kafiran da suka zarra da wazalla, 23 aka kira sunan mutum ɗaya. Amma in ka mai da wajen wa'azi wani mutum ɗaya ma ɗan uwanka ne musulmi, maybe alherinsa ba ya fi naka, amma ka kira sunan ka sau ɗari, ka mar ƙarya, ka yi zuƙi ta manne, ka masa gazafi, to ta ya za a yi karatun ya yi albarka? Ba zai yi albarka ba. Mai iya yiwa ma wanda kake yi a wurin Allah ya ji ka daraja, mai iya yiwa dai, don me? Don kai da kake yin babu inda aka leƙo maka alis aka ce ga matakinka. A wurin Allah babu kowa lalimi yake a cikin haske, babu wanda yake da tabbas, kowa ne ma yake yi. Da kai da wanda zaka zaga, kowa ne ma yake yi. Babu wanda aka ba wa listin ƴan aljanna balle ya leka ya ga akwai sunansa har ma ya tozarta wani. Yanzu an mai da wannan tsari, shine matasa kuma sun ɗauka sun mai da harkar gabaki ɗaya kamar harka ce ta ƴan ƙwallon ƙafa, Barcelona, Real Madrid ko Manchester City, Arsenal ko Manchester United da Arsenal, haka aka mai da abun gaba ɗaya. Wasu ma kamar saɓanin siyasa ka suka mai wada shine namu, duk abin da ya faɗa daidai ne, wada ba namu bane, duk abin da ya faɗa ƙarya ne, daga ɗauko ga shi nan mun musu, to su ma sun safo wani, ba faka addini yake ba. Mu saurara wanda ya magana, a nitsa mu ji gaskiya, mu ɗauka mu yi aiki da ita. Wannan shi ne. Amma bin takabbur da mutane za ka yi wada hukunci, tambaye a kan jama'a kaza ba shi ne addini ba. Akwai wani babban malami a Saudi Arabia da kansa yake gaya mu, ya ce wata ran ya yi muhadara a Jidda, ya fito wani matashi ya zo ya same shi,
sai yake ce masa waye aka rabaka Allah an ce kana da takhassusi a ilimin hadisi yace na'am alhamdulillah nahnu tullab fil hadith yake ya masa haka mu dalibai ne a hadisin jimalin kuma ya cikin manyan malaman hadisi a Saudi Arabia wanda yake da ilimi matuka daga sai na ajabu wata hadis me yake faruwa sai dalibin yace ina so da takarda da biro a hannunsa kamun bayanin yadda ake tahqiqin hadisi zan je na fara da wai a masa bayani zai jocin zai zai fara inganta hadisi iya ba a fara malamin ya kalle shi yace ha ilimin hadisin yace eh yace wannan ilimin fa ana bada shekara 40 ana yi gabanin a fara rubutu ma sai kai kaza haka kawai zan baka a tsaye ka rubuta yadda muka mai da ilimi kenan fa bai da wani abu wai a tsaye za a bashi dot zai jocin ya zai fara tabiye sai malamin yace akwai ta hakika ga Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yayi ga irin Sheikh Ahmad Shakir yayi manyan malamai ne sun yi ta hakika hadisi me yasa ba za ka rike nasu ba sai ce suna da tasahuli ni ban yadda da su ba raunin su yayi yawa sai kaji wai launin su yayi yawa irin yadda dabi'u yake lalacewa kenan kowanne mutum zaka masa hisabi wadanda suka sadaukar da duk rayuwarsu a ilimi wai rauni yayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana rubutun hadisi yana bincike a maktabatu zahiriya a library yake kwana ko gidansa baya fara haka yasa sadaukar da rayuwar gaba daya ma ka baka ce wai rauni yayi yawa malamin ya masa nasiha sai yace to jama'atu tabligh sai kira sunan su sai yace ahum min almuslimina aw min alkuffar dukkan jama'ar tabligh wai musulmai ne ko kafirai ne sai malami ya ji a cikin sai a za ka haɗa jama'a dukkanin ta ka ce yan musulmai ne ko kafirai an taɓa haka ya ce ko zamanin manzon Allah duk nagartar majalisansa an samu munafukai ɗaya biyu sun shigo za ka iya samun jama'a ta kwarai amma akwai na banza ɗaya ko biyu za ka iya samun wata jama'a tana ga ta banza ne amma akwai na kwarai a cikinta shi yasa Allah ta'ala gobe kiyama ya ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda a cikin wani sura Maryam aya ta nawa 95 Allah ya muku albarka haka ne ce kowa shi kadai zai zo shi ba wai jama'a suke zuwa ba duk da haka bai tsaya ba sai tsaya sai ce al ikhwan ahum min ahli janna aw min ahli nar sai kira wasu sai ce su kuma jama'an nan ƴan wuta ne ko ƴan aljanna ne malamin sai dan fusada sai ce masa subhanallah lastu malikan ni ba malik bane yace malik shine sai ce masa waye malik yace malik shine mai gadin wuta wanda Allah ya ba da sunayen ƴan wuta a hannunsa shi ne idan zai duba list amma ni ba ni da list ɗin ƴan wuta a hannuna shi ne yake da list zai duba ni ba malik bane ni ma ban san mataki na ba kawai fata nake ina nan bainar raja wal khawf ne amma shi yake da list sai ka je ka dame shi ka tambaye shi sai tsaya sai ce malamin baka da aqida haka ku ga wanda yadda da fada naka ga mutaka wai yayi fushi ya tafi yace ta yaya za a yi idan jama'a an gina ta akan barna dole a cikin da sai ka samu wani ɗaya ko biyu ko uku na kwarai ne shi yasa ba a hukunci wa al'umma musulma gaba ɗaya da hukunci kwaya ɗaya za ka samu na kwarai duk inda suka taru akwai na banza da zai shiga ciki za ka samu wanda kake ga na banza ne amma akwai na kwarai a ciki wannan yake bayyana mana almajiran ilimi mu zama masu ladabi mu zama masu koyon karatu damuwa da matsakinmu a lahira shine muhimmi ba yi wa wasu jama'a hisabi ba mu kanmu ba mu da tabbas lalime muke a cikin haske wannan shine babbar jaraba da muke ciki ba damuwarmu wane da wane mai suka yi ba mai suka aikata wallahi ba shi ya dace ya shagaltar da mu ba mafhum tayyib da haka qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya kuma banda wannan akwai misalai da yahudu sun yi wa Allah batanci wani lokaci ma suka yi sai ga abin babu dadi arama zaka ba misali ko ba daya
wa qalatil yahudu yadullahi maghlula قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
jazakumullahu khaira ba sai ka kai karshen ba mun gode a ranma wai ba a rasa nono a riga ko Allah ta'ala ya ce me wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu wannan cikin suratul ma'ida aya ta 64 Allah ya ce yahudawa sun ce yadullahi maghlula hannun Allah a daure yake a wuyansa Allah wai marowaci ne wani ya zubillah kaga contradiction a nan sun ce Allah talaka ne su ne mawadata a can sun ce yana da rowa to tuya aka yi talaka ya rowa ba wanda ke da shi ne zai rawa ba, to yasa duk abun da babu gaskiya to bai rabuwa da tukka da warwara, contradiction ne. Shine yau sun fada sun ce Allah marowaci ne, yana da arziki bai bayarwa, sun ce hannunsa akwai ruwa, anan kuma sun ce talaka ne shi yake neman taimako a wurinsu. Ai akwai warware kai, kuma ƙara warware kai, ka siffata Allah da ruwa, ka zo ka ce talaka ne, kuma can gaba sai ka ce na hanu abu na ullahi wa ahibba'u, mu mune ƴaƴan Allah kuma mune ƴan gatansa. Ka siffata ruwa da kaza, kuma a ma'ida aya ta 18 suka ce su ne ƴaƴan Allah kuma su ne na hannun damansa, su ne VIP. Ai tukka da warwara ne, ai wanda ka aiba da kuma ba ka zuwa kuma ka ce shi ne naka, kana cewa naka ne wanda ka yaba. To yasa duk abin da ba gaskiya ba haka labarinsa yake karewa. Allah ta'ala ya ba mu ikon ruko da gaskiya a koda yake. Allah ta samu wanye lafiya. Wannan kuma ba wai iya nufin cewa idan ka rike abin da ba dade ba ka ga dade kada ka ajiye wannan, ko ba haka yake nufi ba. Shi wannan kuma alamar yin abu don Allah ne. Yau kana da fahimtar kaza halal ne, sai ka ga hujja ta ce haramun ne, to sai ka bari ka rike haramun ba. Ko ka rike haramun ne, sai ka ga hujja halal ne, to ka dawo kan wannan sai ka yi wannan. Ya tabbata kuma sahabbai ma da dama suna daukan matsaya su canja. Magabatan mu Imamu Malik, Imamu Shafi, duka suna da shi. Imamu Malik rahimahullah ya taba cewa tsaife yatsuwa alwala bai halatta ba. Dalibinsa Ibn Wahab ya ce inda na sunna, muna da hadisi. Washe gari da aka tabbai Imamu Malik sai ya ce a to tsaife yatsu sunna ne. Amma jiya ya ce bai tabbata ba, dan me? Dan jiya bai da hujja, amma yau ya samu hujja. To wannan kuma alamar yi don Allah ne, wannan kuma ba ilimi ba ne, ba alamar takwa ba ne. Mutum ce shi tun da yake a duniya bai taɓa canja matsayi ba. Wannan annabi ne kada zai iya faɗa haka, amma ɗan adam ya dace ya riƙe kowane matsayi saboda ƙarfin hujja. Amma in dai mutum yana bincike, kuma bincike don Allah, babu yadda za a yi bai ga dalilan da suka sa wata ran ya ce kaza, bowa shagari ya ce kaza. Saboda mai, saboda hujja ke juya shi, ba zuciyarsa take juya yadda take so ba. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Allah ta'ala ya ce sanaktubu ma qalu, za mu rubuta abin da suka faɗa. Wa qatlahumul anbiya, sanaktubu ma qalu, za mu rubuta. Bi ma'ana Allah zai sa a rubuta. Mala'iku su rubuta. Adama za ka ba mu ko misali?
Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ.
To Allah ya sa da talafiya, dan na dan tashi da dan fiba arama, kuma ya zaga da ni alqur'ani. To kalla balla, kalla bal tukadibuna bijin wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Wannan zai zama cikin suratul infitar, ko aya ta 9, 10, 11, 12 har ma da 13 duka. Allah ta'ala yake cewa ba haka ba, kuna ƙaryata kiyama ne. Wa inna alaykum lahafidin, amma a kawunanku akwai masu kiyayewa. Wadanne ne masu kiyayewa? Mala'iku. Sai ce kiraman katibin, masu daraja ne, sannan kuma masu rubutu ne. Ya alamuna ma taf'aluna, suna sanin duk abin da kuke aikatawa. Ashe rubutawan mala'iku Allah ta'ala yake sa su rubuta. Sai kuma wata aya, am yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Cikin Zukhruf ko aya ta 80 zai zama. Allah ta'ala yace ko suna zaton ba ma jin sirrinsu da bayyanawarsu, ko suna zaton in suka yi abu a sirri a ɓoye suna gaya juna a kunnensu su ɗauka don sun yi ba ma ji, ko kuma in sun bayyana cewa Allah ta ci samu wanye lafiya su ɗauka ba ma ji, duk abin da aka faɗa muna ji. Bala wa rusuluna ladayhim yaktubuna, manzanninmu su ne mala'iku, suna tare da su suna rubutawa. Don haka da Allah ya ce sanaktubu ma qalu, ba wai da kansa zai rubuta ba, yana da mala'ikun da ke tare da mu suna rubuta ayyukan bayi. Allah shi sa mu yi alheri, kuma Allah shi sa a rubuta mana alheri, kuma Allah shi sa mu wanye lafiya. Allah shi sa mu wanye lafiya. Allah shi sa mu wanye lafiya. Shi ne sanattubu ma qalu, za mu rubuta abinda suka faɗa. Wa qatlahumul anbiya, kuma za mu rubuta annaba wanda suka kashe. A wata ƙira'a sayuktabu ma qalu wa qatlahumul anbiya, wa qatluhumul anbiya, in kace sayuktabu sai zama fi'ili mudari'i mabdu' lil majhul. Anan da kace sanattubu ma qalu, sanattubu fi'ili mudari'i ne marfu', ma din shine a matsayin maf'ulin bihi na farko, don haka kaga ma din nan ita ce maf'ulin bihi, amma maf'ulin bihi mabniya ala sukuni fi muhallihi, fi muhallin nasaba, a wurin nasaba ne. Don haka sanattubu ma qalu wa qatlahumul anbiya, qatlahumul anbiya shi ma maf'ulun ne, ma'tufun ala shi ma din ne. Sanattubu ma qalu, sanattubu a'malahum wa qatlahumul anbiya, sanattubu aqwalahum wa qatlahumul anbiya. Amma in kace sayuktabu sai ya zama fi'ili ne mudari'i mabdu' lil majhul, ma din nan sai ya zama mabniya ne ala sukuni, amma a wurin me? A wurin rafi'i, li'anna ma waqa'at fi mahalli na'ibul fa'il ne. So a gaba kuma sai ya zama wa qatluhumul anbiya, ba zai zama wa qatla ba, sai koma wa qatlu. Don haka ya halatta akan da kwaye da sanattubu ma qalu wa qatluhumul anbiya, kuma ana yace sanatta yuktabu ma qalu wa qatluhumul anbiya. Mafhum? Magana ta fito? In an ce sanattubu ma qalu, za mu rubuta abin da suka faɗa, wa qatluhumul anbiya, da kashe annaba da suka yi za mu rubuta. Sayuktabu ma qalu, za a rubuta abin da suka faɗa, wa qatluhumul anbiya, wa qatluhumul anbiya, kuma za a rubuta annabawan da suka kashe. Dan me dalili sun kashe annabawa da yawa a yahudu? Qur'ani ya boye ba inda Qur'ani ya kira sunan annabin da suka kashe, duka wannan ya cikin me? Usulubin Qur'ani. Sannan babu inda aka kira sunan wanda ya kisa ana hatta taguwa wanda ta annabi sai ba kira sunan wanda ya kashe ta ba. Me dalili? Saboda usulubin Qur'ani. Karantarwa ba dole sai an damu da sunayen mutane ba. In abin da aka muku bai dadi ba, sai ku tafi kotu, alƙali sai ya yi hukunci. Da ka zo ka yi mutuncin wani, ko ya ci amanar da, ko ya sa a kashe ka, kaje wani wuri, kai shi kotu ka nemi shi inda ga shi kake. In dai kana da hujja, to je ka kotu, ba sai ka masa ƙarya ba. Sai ka je kotu ka yi furubin a gaban alƙali. Mafu? Sai don haka wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin, da annabawan da suka kashe. Kai abinda Allah ya gaya mana, Qur'ani ya bayyana mana dalilan kashe annaba. A ranar aka ba mu koda misali kwaya daya.
كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
جزاكم الله خيرا. وانا شكرا بقرة نعمة آية تتبعنين دبقين. Allah ta'ala yace afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, akoda yaushe manzo yazo da abin da yasa kasar rai. A shikenan abin da yasa ake kashe annabawa, kuma ake kashe malaman addini, shine in sun karantar da mutane abin da ransu baya so. Duk wanda ka karantar ka fi shi karfin hujja, bai da hujja, to hujjar karshe shine to mu kashe wani. Shi yasa a ka'idar musulunci mai abun fada baya fada. In ka tsaya fada, to ba ka da abun fada ne, amma duk mai abun fada baya tsayawa fada, zai yi ta zura hujjoji ne. Aya kaza ta ce kaza, hadisin fiyayyen halitta kaza ya ce kaza, magabata na kware sun ce kaza, bayi da lokacin tsayawa fada. Amma in ka tsaya fada, to hujja ce ta kare maka. Shi yasa ake cewa wai ruwa ya kare wa dan zaki. Amma in bai kare ba, to ba abin da ya dame ka, sai ka yi ta karantar da hujja. Ashe abin da ya sa ake kashe annabawa shine suna karantar da abin da ya saba wa son rai. Yau muna cikin wani bala'i a cikin al'umma. Mafiya yawan masu jin wa'azi sun fi sha'awa a gaya musu abin da ransu yake so. Talakawa ba haka addini yake ba. Mu yi haƙuri malamai su gaya mana abin da Allah yake so, da shi za a shiga aljanna, ba abin da ranmu yake so ba. karka waye gari kai ta yawo a YouTube wai kana neman hujjar da za ta kara son ranka, wallahi wannan bata ne. Ka nemi hujja mai karfi da Allah yake so, in ta dace da son ranka alhamdulillah, in bata dace ba ka tilasta ranka ya bi abin da Allah yake so, da wannan za ka shiga aljanna. Yau ka zagi malam saboda me? Ya faɗi abin da ranka baya so, gobe sai ya dace da son ranka ce to yau yayi daje. Wai zuciyarka da ita ake auna sakon addini a matsayinka nawa? Kai rukunin menene a al'umma ko addinin da zuciyarka ita ce? Muri hakuri mu karbi gaskiya, duk inda gaskiya ta zo ko ta yi daɗi ko ba ta yi ba mu karbe ta, da haka ake shiga aljanna. Kuma wajibi ne jama'a a gaya musu gaskiyar da Allah yake so, ba abin da ransu yake so ba. In sun zage ka akan wannan dan ka faɗi gaskiya, fa ni'ima, zunubai suka rage maka, gobe kiyama Allah zai saka maka akan zagin da suka maka. Allah baya bari, dan luhumul ulama masmuma, naman malamai guba ne. Naman malamai menene? Guba ne. So wasu daga cikin masu karantar da addini, Allah ya dauki rayuwarsu akan karantarwa, dan sun ga wasu jama'a abin da ya saba ransu. Wasu kuma da yake ajalin ba sanan bane, jinya suka yi suka rasu. Daga cikin wanda suka tsage gaskiya a da'awa, Allah ya ji kai shiga Abubakar Gero Argungu, har ya koma zuwa ga Allah. Ai ba kashe shi aka yi ba a magana mafi inganci, ya jinya ne ya rasu. Wannan ke bayyana kuma faɗan gaskiya bai sa ya zama sadadinka, ajali ne. In ajalinka kashewa ne ba za ka iya canjawa ba, in kuma jinya za ka yi ka rasu, za ka yi jinya ka rasu. Shek Abubakar Gero Argungu, duk wanda ya san shi ya san baya da tsoron faɗan abin da yake fahimta gaskiya ce. Allah ya gafarta wa malam ya ji kansa, Allah ya albarkaci zuriyarsa. Wa qatlahumul anbiya, da kuma kashe annabawa da suka yi. Al-anbiya, kalmar al-anbiya a fi kiratin wa qatluhumul anbiya, wa qatluhumul anbiya, haka ma manzon Allah ya karanta. In ka ce anbiya, biliya daga annabuwa ne, annabuwa kuma shine wuri madaukaki, annabi shine wanda aka daukaka annabi. In ka ce wa qatluhumul anbiya, daga kuma naba ne, anin naba'il azim, kaban cikin amma aya ta biyu, to shi kuma daga labari. So daga in kai karatun farko annabi madaukaki ne, in kai karatu na biyu anbiya, daga wanda labari ke zuwa masa daga sama, dan annaba ana kawo musu wahayi daga sama. Duka ya tabbata daga bakin fiye halitta, bi ghairi haqqin babu haqqi, wannan bi ghairi haqqin tawkidi ne, dan duk annabin da aka kashe daman ai babu haqqi aka kashe shi. Akai wani mutumin da zai kashe annabi sai da haqqi ya kashe? Ai ba zai yi ba, dan dukkan annaba ma'sumai ne. A tarihi da malaman tafsiri irin Imamul Baydawi ya ce sun kashe Shu'aya, sun kashe annabi Zakariya, sun kashe annabi Yahya, amma ba Qur'ani ya kira ba, ba hadithi ingantacce ba a cikin takaddun tarihi aka samu. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa naqulu dhuqu azabal hariq, za mu ce kuma kudandani azabar wuta mai kuna. Azabar wuta mai kuna, wata wuta arama, za ka ba mu aya ɗaya ko biyu da zai fassara wannan?
Inna alladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabul harim.
Wannan cikin suratul Furuj aya ta 10, akwai ƙari.
Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
Yau kan an dawo izu ɗaya ma, kowa gidan kowa akwai go. Wannan cikin sabbi su marabe kalale go, aya ta 13. Allah ta gabanin nan Buruj aya ta 10, Allah ya ce walahum azabu jahannama walahum azabul harik, da malami suka ce wutar jahannama ita ce zuku azabul harik, don aya ta 10 nan a cikin Buruj ta fassara ta. Azabu jahannama kuma azabul harik ita ce jahannama aka yi tawhidi, kuma azabar sai Allah ya ce thumma la yamutu fiha, ba za su mutu ba, ba za su rayu ba, aya ta 10. Don Allah ka taba ji wadawa mai kama da wannan? Da Allah mu tambaye kanmu, azumi muke yi kai su, Allah ya ce wata rayuwa ce, ba za a mutu ba, ba za a rayu ba. Ai ko da Hausa ka san magana ta yi magana, babu rayuwa babu mutuwa, ba za a rayu ba don babu daɗi, ba za a mutu ba balle a huta. Shi ne la yamutu fiha wa la yahya, babu mutuwa babu rayuwa. Allah ka kare mu daga wannan azabar, ba a mutu a huta ba, ba a rayu a ji daɗi ba, babu jin daɗi kuma babu barin duniya. Na'am, Allah ya kare mu. Sai mu
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
الله يتي ذلك بما قدمت أيديكم وأن سبوا لأبن دهنوك يا أيك كاني وأن الله ليس بظلام بميزان شيني للعبيد قبائل سبا أشي حنوني يكي كاو فتنا كلا كلا أبن قرن يلي في آدم أقوي مثالي القرآن
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
وأنا ذا ما تشوف سورة الشورى آية تتلاتر الله يتي دو أبن دي فارو غريكو نمصيبة حنونكو نيجاو مكو ذاك إذا الله يتي أبن دي حنونكو ييني وأن الله للي الله ليس بظلام للأمير Allah ba mai zalintar bayi bane inna Allah la yuzlimu mithqala dharra kamar da yabo an-nisa aya ta nawa aya ta 40 kuma yace wa ma ku yace me ba ita ba wala yuzlimu rabbuka ahada kaji magana mahallicinka ba zai zalunci dai ba muhallishahi ahadan nan bin nakira duk duniya babu wanda Allah zai zalunta kamar da yazo a cikin suratu al-kahf kenan ko karshen aya ta 49 Allah ba zai zalunci kowa ba ahadan dinnan babbar magana ce hatta makiyin Allah Allah ba zai zalunce shi ba wannan kuma yake karantar da mu idan kana shugabancin al'umma kar kai zalunci ba wai kawai kana tare da wanda ke tare da kai ba har makiyin ka sai ka masa adalci wanda yake shi makiyin ka ne dan ba a zalunci a shugabanci a zauna lafiya duk al'ummar da kaga ba ta zaman lafiya akwai zalunci a shugabanci sai an gyara shi idan aka gyara to za a samu zaman lafiya Allah ya zauna da kasar mu lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu ta'ala a'lam.